of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Juma'a 17 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke dauke da su ga Maryam din da kanin labarai.
To hawa Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an cimma yarjejeniyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. Lamarin da ya kawar da babban kalubalen da ke kawo cikas wajen cimma yarjejeniyar dindindin. A yayin da Donald Trump ke shirin shan rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban Amurka a ranar Litinin mai zuwa, wasu 'yan Najeriya sun bayyana fatan su akan gwamnatin Amurka. Ukraine ta faɗi cewa ta kaddamar da wani hari da makamai masu linzami a jiya Alhamis a yankin yammacin Belgorod.
Tokanin labaran kenan a bangaren rahotannin za a ji cewa kungiyar gwamnatin Najeriya ta yi zamanta a Abuja domin yin nazari da cimma matsayar da za ta warware rigimar da ta kaure da raba kan shugaba Tinubu da gwamnoni dangane da kudirin dokar haraji.
Gwamnoni na IOC mun yi zama hannun kame sun damu kawo 'yan majalisa ba duk wani tsari da za a kawo kare su kan da mutane.
Kazalika za ku je da jami'an tsaro a jamhuriyar Nijar suka cafke tsohon ministan man fetur ɗan ƙasar Barke Mustapha.
Yau dai da muke magana babu bayani wanda ya fito daga hukuma na cewa ga abin da ake zargin su da shi.
Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin waɗannan da masu sauraron rahotanni da ke tafe. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafe da shirin da ɗan gari. To amma da farko ga kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce an cimma yarjejeniyar sakin sauran mutanen da mayakan Hamas suka yi garkuwa da su a zirin Gaza. Lamarin da ya kawar da babban kalubalen da ke kawo cikas wajen cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 15 ana yi tsakanin bangarorin biyu. Wata sanarwa da ofishin Prime Minister ya fitar da safiyar yau Juma'a ta ce tawagar masu shawarwarin sulhu ta sanar da Netanyahu cewa an cimma matsaya akan yarjejeniyar sakin mutanen da aka yi garkuwa da su. Ministoci da manyan jami'ai a fannin tsaron Isra'ila sun gana a yau Juma'a don kada kura akan matsayar. Ana kuma sa ran dukkan manyan jami'an kasar a fannin tsaro za su gana an jima don ayyana yin na'am da matakin. Idan aka zartar da kudirin, yarjejeniyar tsagaita wutar za ta fara aiki da musayar 'yan Isra'ila da aka yi garkuwa da su da fursunonin Falastina a ranar Lahadi. Daga nan kuma za a kammala amincewa da kudirin ka'idojin kawo ƙarshen rikicin na dindindin. A yayin da Donald Trump ke shirin shan rantsuwar fara aiki a matsayin sabon shugaban kasar Amurka a ranar Litinin 20 ga watan nan na Janairu, fatan al'ummomin kasashen duniya ciki har da Najeriya shine samun kulawa daga gwamnatin Amurka musamman ta fannin kasuwanci, tsaro, siyasa da sauransu. Kamar yadda wasu 'yan kasar ta Najeriya suka shaidawa wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin a cikin wannan rahoton.
Well, I would like to visit Nigeria. I'd like very much to visit Nigeria. It's an amazing country and in
Shugaban Amurka Donald Trump da yake shan rantsuwar kama aiki a ranar 20 ga wannan wata na Janairu kenan yake jawabi shekaru 6 da suka gabata a lokacin mulkin sa karo na farko inda yake bayyana ra'ayinsa na ziyartar Nigeria. Yan Nigeria da dama na ci gaba da bayyana ra'ayinsu tare da fatan su ga manufofi na sabuwar gwamnati akan Nigeria da ma nahiyar Afirka. Ga dai abinda wasu suke cewa.
Sunana Dr. Adoshi Aibu Dan Sudu. Muna sa ran duniya za ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali idan muka la'akari da mulkin da ya yi na baya, wanda lokacin da ya mulki na shekara 4 duniya ta samu zaman lafiya da ainihin kwanciyar hankali. Wanda shi Donald Trump babu wata ƙasa da ya kai wa hari. Manufofinsa na zaman lafiya Allah ya sa bai canza ba, Allah ya sa ainihin yana kansu.
A bangaren ta Malam Hussein Mali.
Fata na ga wannan gwamnatin Trump da za ta hau, to muna fatan Allah ya sa alheri ne ga kasar da kuma duka duniya gabaki daya. Kuma game da sa baki a harkar sauran wasu kasashe, muna fatan wannan karin za su mai da hankali akan matsalolin su ba na wasu kasashen ba.
To sai dai a ta bakin Malam Babangida Sada, shugaban matasa a karamar hukumar Yaba dake Lagos, yana ganin akwai bukatar hada kai tsakanin Najeriya da kuma Amurka.
Wannan ne ke tunani akan shugaban kasar Amerika sabo wanda ke niyya karɓar rigaman mulkin kasar Amerika. Wato na lura cewa mutum na dan kasuwa ne, insha Allah idan har ya zauna akan gargaman mulkin sa ba Najeriya kaɗai ba, Afirka ma za ta amfana. Saboda ka lura cewa gaba ɗaya Najeriya komai da muke sa, in man da abinci komai da dala muke amfani. In Allah sanya wannan mutum ya haɗa kai da Najeriya, Najeriya kuma ta haɗa kai da shi, nan gaba akwai cigaba mai ma'ana da za mu samu insha Allah.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahoton na farko da zai kan birnin Abuja a Najeriya, inda wakilinmu Umar Faru ya shaida mana yadda kungiyar gwamnonin Najeriya ta yi zamanta a Abuja domin yin nazari da cimma matsayar da za ta warware rigimar da ta kaure da kuma raba kan shugaba Tinubu da gwamnoni dangane da kudurin dokar haraji da shugaban ya yi gaban kansa ya tura majalisar ƙasa ba tare da tuntubar kowa ba.
Eto kaman abu ne aisanan ne cewa ana kijika za ta tare da dokokin haraji da shugaban ƙasa a yanzu ya kai da majalisa, kuma a wani karo gwamnoni na IOC mun yi zama hannunka mai sanda muka yi majalisa cewa lallai su lura cewa wani sa'i kar a samu abun da aka yi a tabbatar da cewa an tsaya an bi sau da kafa cewa duk wani tsari da za a kawo kare cutar da mutane. To kuma alhamdulillahi a matsayinmu na gwamnoni, duk da shugaban kasa ya ce a ci gaba da bin abun nan ka majalisa, kuma da majalisa ɗin guri ne da yake mutane ake wakilta. To mu ma kuma a matsayinmu na gwamnoni mu fasawa mun ka ci gaba da tattaunawa tsakani wanda shi ne har a yanzu ya kawo mu ga wannan mataki da aka dauka. Na farko dai mun kawo matsayin cewa ba za a ƙara wani haraji na VAT akan wanda ake da shi yanzu ba, har sai lokaci ya yi in abubuwa sun daidaita tattalin arziki ya tashi sannan kuma al'amura sun daidaita a ƙasa. Na biyu mun yi itifaƙin cewa ba zai kamata a cire waɗannan hukumomi na ilimi mai zurfi TEDFAN da kuma ta NASENI masu kirkire-kirkiren fasaha na zamani wanda suke taimakawa tattalin arziki suma, sannan da kuma hukumar nan ta NIDDA wadda ita kuma hukuma ce wadda take haɓaka kuma take inganta ilimin kimiyya na fasaha da ya shafi kwamfuta to na'ura mai kwakwalwa. Na uku kuma wajen wanda ya fi kawo gardama dama wajen inda in an tara harajin VAT ɗin ma za a raba shi, to nan ma mun yi daidaito a kayan cewa kwanda da ake ɗaukan wajen abun da ya shafi abun da ake kira derivation, ma'ana inda aka samu kuɗin ya fi samun kasafi mai yawa, to yanzu mun daidaito cewa maimakon kashi 60 da aka nemi a saka shi kuma yanzu za a sa kashi 30 ne, saura kuma a cikin kashi 100 kashi 50 ya kasance an bi daidaito na jihohi, sannan kuma har ila yau kashi 20 kuma zai bi yawan al'umma da kowace jiha take da shi. To kaga an yi haka muna ga kamar ba za a samu wannan kwaruwa ko cutuwar da ake zato za a cutar da jihohinmu na arewaci ba. Kuma mun daidaito har ila yau za a ba majalisar tarayyar haɗa kai domin su samu su masu aiwata wannan dokoki kamar yadda muka nemi a yi. So abu ma'ana abubuwa kamar biyar ne muka so, da yasa ake samun tankiya, kuma in Allah da in aka yi wannan shawara da muka bada wata kira abun zai fi saba wa al'umma maslaha, kuma za a tafi da sauki da gwamnatin da al'umma da kuma majalisun da kuma gwamnoni da baki ɗaya ƙasa za ta tafi daidai.
To yanzu kun ga cewa shugaba Bola Ahmed Tinubu zai amince da wannan matsayi da kuka cimma domin ƙasa ta ci gaba kuma a kawo ƙarshen kace
na kuma ai mun yi wani zama da aka yi shi gwamnatin ƙasa bai taba gwada cewa shi ba zai bi tsari na ra'ayi ko kuma na inda aka fi daidaito bisa amincewa na gwamnoni ko kuma na majalisa ba. To amma tunda dai an ce a bi ta tsarin majalisa a bi a warware wannan al'amari, yanzu ma matsayarmu ba wai ta tabbata haka za a bi ba. In ta tafi ga majalisa su ne suke da wuka da naman da za su yanke shawarar cewa ga abin da za a yi, wannan kuma in shugaban kasa ya aminta shi kuma ya sa Kano saboda haka yanzu Kano ya koma sama ne da majalisar dattawa da kuma majalisar sarauci ne
to amma dama an san gwamnati da ƴan majalisa akwai mu'amala ta kod da kod ana ganin dama kuna da faɗa kan abubuwan da suke yi don haka me yiwa za su samu amincewa wannan tsarin naku ko
eh wasu su ana da wannan fahimta wasu kuma ba a da shi kuma dai ka san akwai babban sauran sai da dama ko na jam'iyyu amma an ka lura gwamnati zai ka sun yi ittifaki a matsayin na gwamnati ba tare da mabacin jam'iyya ko yanci ko sashi ba
gwamnatin jihar Gombe kuma shugaban kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya kenan a tattaunawar da na yi da shi a Abuja idan majalisa da shugaba Bola Ahmed Tinubu suka amince da wannan kudirin ko kuma gyaran huskar da aka yi ma wannan kudirin dokar da ta kawo kace nace ana fatar za a samu daidaito da kwanta da hankalin yan kasa dangane da rigima da ta kaure da farko akan wannan kudirin Umar Faruk Musa Murar Amurka a Abuja Najeriya
An gaida Umar Faru ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan sadarwa Facebook, X da Instagram ga Maryam da cigaban labaran duniya
A yau Juma'a Ukraine ta faɗi cewa ta kaddamar da wani hari da makami mai linzami a jiya Alhamis a yankin yammacin Belgorod inda ta auna na'urori da makaman kariya ta sama Ukraine ta tada kaini wajen kai hare-haren jiragen sama marasa matuki da makamai masu linzami na tsallaken iyaka a yankin kasar Russia a wannan makon ta kuma faɗi cewa ta kaddamar da hare-hare mafi zafi da aka gani tun da aka fara yakin akan cibiyoyin soja da na makamashi rundunar jan Ukraine ta tsakiya ta rubuta a shafanta na sada zamanta cewa makamai masu linzami sun kai hari akan wuraren sojojin Russia da ta auna a Belgorod dake kan iyaka da Ukraine Shugaban kasar Iran Masoud Pezeshkian ya isa birnin Moscow a yau Juma'a don tattaunawa da shugaban Russia Vladimir Putin da kuma rattaba hannu akan wata yarjejeniyar kawanci da ta kunshi karfafa haɗin gwiwar tsaro da ta yiwu yan hakan ya kawo damuwa a kasashen yammacin duniya. Pezeshkian wanda ke ziyartar Kremlin a karan farko tun bayan da ya lashe zaben shugaban kasa a watan Yulin bara sai gana da Putin inda za su mai da hankali akan dangantakar kasashen biyu da kuma batutuwan kasa da kasa kafin sanya hannu akan yarjejeniyar gabanin tattaunawar Kremlin ta yaba da karfafa dangantakar ta da Tehran kamar yadda mai magana da yawun fadar ta Kremlin Dmitry Peskov ya fadawa manema labarai Moscow dai na kara karfafa dangantakar ta da Iran da sauran kasashen dake adawa da Amerika kamar Korea ta Arewa tun lokacin da aka fara yakin Ukraine
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai makauciyar Najeriya wato Niger. Inda jami'an tsaron kasar suka cafke tsohon ministan man fetur Barke Mustapha kwanaki kadan bayan da gwamnatin mulkin sojin kasar ta ayyana shirin gudanar da bincike a matatar madan haɗin gwiwa kasar da China daga yamai ga wakil Musliman Maminu Barmawa da cikakken rahoto
A cikin daren 13 wayewar 14 ga watan Janairun 2025 ne jami'an tsaro suka kutsa gidan tsohon ministan man fetur Mustapha Barke dake birnin Yamai inda bayan gudanar da bincike suka yi awon gaba da shi kawo yanzu wato wani na uku da faruwar al'amarin iyalinsa da makusanta ba su da masaniya game da inda aka dosa da shi haka kuma ba wani bayani daga bangaren hukumomi dangane da dalilan cafke tsohon ministan Mustapha Barke yana daga cikin mambobin gwamnatin da soja suka kafa makonni kadan bayan kifar da shugaba Muhammad Bazoum a watan Yulin 2023 an tsige shi daga makaminsa a watan Oktoba 2024 tun a ranar faruwar abin aka yi ta yada jita-jitar cewa matakin na da nasaba da wata cuwa-cuwa mai alaka da bada lasisi ko kwangilar ayyukan haƙar albarkatun karkashin ƙasa amma har izuwa yau hukumomi ba su faɗi dalilin ɗaukan matakin ba kakakin kungiyar Front Patriotic Bana Ibrahim na cewa za ta yi abubuwan da ake zargin sun wakana a zamanin da yake rike da mukamin gwamnati ne mafarin haka.
Yau dai da muke magana babu bayani wanda ya huto daga hukuma na cewa ga abin da ake zargin su da shi. Amma in karatu ai lokacin da anka sabke shi daga matsayin shi na minista, mutane sun yi jita-jita cewa ana zargin shi da wani abu da bai dace ba lokacin da kasar mu ta saida man fetur a China. Har yanzu dai babu tabbas.
A yayin da labarin kama tsohon ministan CNSP yake dauka hankulan jama'a, sai kuma aka samu labarin cewa shugaban gwamnatin mulkin soja janar Abdurrahman Chani ya tsige mai bashi shawara na musamman a fannin man fetur Muhammad Lawangaya. Dama ba yau ba ƴan fafutuka ke kiraye-kirayen ganin an ɗauki matakin daidaita lamura a sha'anin gudanar da arzikin ƙarƙashin ƙasa, fannin da ake zargin cin hanci ya yi wa katutu. Saboda haka shugaban gamayyar ƙungiyoyin yaƙi da cin hanci, wato RENAC, Adamu Umaru ke sake nanata wannan kira.
In dai bincike za a yi na fisibi da ya kamata ake an yi bincike duk abin da arziki na ƙasa wanda ya kamata ake ƙasarmu Niger tana tonowa, an harkar zinariya ke harkar mai ke da harkar uranium, ya kamata ake a yau an yi bincike duk kamfanonin ka hadda su ne da fita da kanta da sauran kamar su Sofamin da Somali da Komina hadda kamfani na zinariya wanda kake ma Samira da sauransu.
A ranakun farkon karbe madafu, hukumomin mulkin sojan Niger sun kudiri aniyar sauya abubuwa a harkokin ma'adanan karkashin kasa ta yadda wannan arziki da Allah ya hore wa kasar zai amfani jama'ar ta, inji su. Matakin da a halin yanzu ya janyo kwacewa Orano na Faransa da Govex na Canada lasisin hakar uranium. Haka kuma zargin 'yan China da durba-durba ya sa hukumomi dakatar da aika danyen mai daga rijiyoyin Agadem zuwa tashar jirgin ruwan Kwatano a watan Yunin 2024 kafin daga bisani al'amura su daidaita. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mummuni Barma. Kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a ƙara gyara zama domin sauraron shirinmu na gaba.
Da ɗan gari. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin. To shirin na wannan mako zai zo maku ne daga jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Kuma a cikin wannan shiri wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar, za ku ji tarihi ne akan yadda aka kirkiri jihar Niger ɗungurungum da kuma tasirin jihar a tsakanin jihohin Najeriya har ma da Abuja fadar gwamnatin kasar. A biyo mu sannu a hankali domin jin yadda za ta kasance a cikin wannan shirin. To madalla, jihar Niger mai hedikwata a birnin Mila ita ce jiha ta biyu mafi fadin ƙasa a tsakanin jihohin Najeriya. Idan aka ambaci jihar Borno, to sai a ambaci jihar Niger. An samu jihar Niger ne a shekara 1976 daga tsohuwar jihar Sokoto. Kuma a yanzu wasu alƙaluma da muka samu sun nuna cewa yawan mutanen da ke zaune a jihar Niger sun haura miliyan 6 a tsakanin ƙananan hukumomi 25 da ke fadin jihar. A takaice dai, bayanai sun nuna cewa fadi da kuma tsawo na jihar Niger ya kai yawan wasu ƙasashe da ke fadin duniya, a ciki har da ƙasar Belgium da ke can yankin Turai da kuma ƙasar Saliyo da ke nan yankin Afirka. Honorable Bala Adamu Kuta, masanin tarihi kuma ɗan ƙabilar Gwari a jihar Niger, wanda ya kasance tsohon ɗan majalisar wakilai ne na Najeriya, ya ce tsohon shugaban ƙasa General Murtala Ramat Muhammad shi ne ya ƙirƙiri jihar Niger daga tsohuwar jihar Sokoto da ake kira jihar Arewa maso yamma a wancan lokaci.
Jihar Niger da muna tare da Sokoto na lokacin ana ce mata jihar Arewa maso yamma. To lokacin Murtala ya ƙirƙiro jihohi, aka ƙirƙiro jihar Niger a 1975. To bayan da muka dawo Niger, muka samu jihar Niger, lokacin akwai ƙananan hukumomi guda ya kaga na Halija agaye lafai da agaye lafai da din da Santa Gora Mina to daga zuwa ana ci gaba dai aka kirkiro muna da kananan hukumomi guda 25 cikin 25 din ga yanzu an yi gunduma guda uku kwazan irin cewa tan
zone
ita zone A tana da kananan hukumomi guda 8 a zone B tana da kananan hukumomi guda 9 sannan zone C tana da kananan hukumomi guda 8 sada su gaba daya za su ka samu jimilla
25 gaskiya ne
yanzu hakan da kananan hukumomin da muke da su kenan da barbu ka san da ba a Niger yake ba da suna kwara ne baban gida da kirkiro jihohi su cire karamar hukuma guda biyu daga kwara kaga shi yasa a zone C suka samu kananan hukumomi guda 8
to an kai da ganin jihar Niger din nan an ce ita ne na biyu a yawan fadin kasa a Nigeria kuma Allah ya albarkace ta da kabilu kala-kala ko za ka yi mana bayani kabilun nan kuma wacce ya aka yi Niger ba a samun irin rikici na kabilanci haka duk da yawan kabilun da take da shi
a gaskiya ce sabilillahi jihar Niger an hanta da zama lafiya saboda duk akwai kabilu babu kabilan da babu shi a cikin jihar Niger amma wanda za ka ce a ce su ne ainihin makasudin ya kabila na wuri kaza musamman kaga akwai Dagi akwai Nike akwai Kambari akwai Kamuku akwai Koro akwai Kadara sai a cikin Lufawan nan kuma akwai Kakanda akwai Dibo duka kabilu daban-daban suna nan zaune cikin Niger kuma ana zaune lafiya saboda ne tun kaka da takanni muke tare zaune cikin koshin lafiya da Fulani ne da Bahaushe ne da wani kabilu da kai an tun farko ma in aka gaya maka musamman ma jihar Niger kabilu ma suke zaune ma a Niger ba ma ɗan Najeriya ba a lokacin saboda tarihi ya nuna cewa jihar Niger Allah ya albarkace ta da ma'adanai sun zo Niger musamman Mina domin yin mining in tsatsan wa'annan ma'adanai da Allah ya albarkace ta da su saboda haka kabilun ne sun riga sun ci danya da juna tun kakanni da kakanni saboda wani batun fada ko wani rashin fahimtar juna duk bai taso ba a jihar Niger
ne amma kamar a kididdiga haka akwai yawan kabilun nan ko kure kawai sai da aikwatanci fadi
kamar misali manyan kabilu da suke a Niger kaga kamar Nufawa suna sun fi kowa yawa a lokacin a Niger a yankin Niger kaga ga sai kuma bayi kuma suna da yawa kware da gaske domin abin da ya tashi tun daga Suleja ya yi Tafa ya yi Falkoro ya yi Shororo ya yi Boso ya zo Mina duka akwai gwarawa a ciki kaga su ma suna da yawa daga nan za ka samu kabilun da suke da yawa kuma shine kamar su Kambari da Dukawa din da sai su Kamuku a da akwai kididdiga da za ka iya cewa ga abin da ake da shi amma a yanzu saboda cuɗanya da kaɗewa gaba ɗaya da ya ka ce ga wanda suka fi kwani yawa illa dai a gaskiya dole ne a yadda ba Nufawa sun fi yawa.
Daga wancan lokaci dai na 1976 jihar Niger ta yi gwamnoni guda 15 kuma 9 daga cikin waɗannan gwamnoni na sojoji ne yayin da 6 suka kasance farar hula waɗanda al'ummar jihar suka zaɓa ta hanyar kaɗa musu ƙuri'a. Alhaji Umar Muhammad Bago da ke kan karagar mulkin jihar a yanzu yana ɗaya daga cikin gwamnonin da al'umma suka zaɓa mai taimakawa gwamnan jihar Niger na musamman akan kafofin sadarwa na zamani da kuma tsare-tsare. Alhaji Abdulbaki Ebo ya ce duk da albarkar da Allah ya baiwa jihar Niger ta fannoni daban-daban har yanzu jihar bata mora abin da ta baiwa Najeriya ba. Kasancewar wani yanki ma na Abuja fadar gwamnatin kasar an ɗebe shi ne daga jihar Niger.
Zai ma iya kai kusan ya ba mutum haushi in ka ce me Niger ta samu na cigaba daga gwamnatin tarayya kusan za a ce ba komai. Magana dai gaskiya babba wani abin da za a nuna yau a ce ga abin da Niger ta amfana da shi. Daga gwamnatin tarayya tun da aka kafa mulkin farar hula za mu
ce a karkashin mulkin farar
hula tun da kaga zabe aka yi ɗan Niger suka zabe shugabanni kuma ya kamata a ce an kawo musu wani benefit ya dawo Niger tun da sun zabe su amma kaga babu abin da aka samu ne dai a fahimta ta
amma ka san ayin gwamnati na sojoji a baya kala kala kuma duk gwamnatin tarayya ne take nado su ta kawo a iya cewa jihar Niger tana da manyan manyan cibiyoyi na samun da hasken lantarki akwai Jaba Kayinji da kuma Shiroro yanzu ma ga Zungero an samu baka ga wannan duk cigaban
ai ina so in kawo kai ne daban-daban tunda idan ka ce wannan cigaban ita karkanta jihar Niger ma ba ta da wuta ita ke ba da wuta amma ba ta da wuta to cigaba ne wannan in za mu yi maganar nan dalla-dalla mu fahimci juna maganar gaskiya ba a yi mana Niger adalci ba tunda aka halicce ni ina maganar tun daga mulkin farin hula ne ba maganar sojoji nake ba tunda wannan kaga baka da inci bille kai magana amma wannan muna da inci tunda aka fara maganar gwamnatin farar hula
wato na wannan 1999
tun daga 1999 babu wani muhimmin abu da muka gani a Niger in ka tuna nan muka zo aka ce Buhari zai zo Baro Port Buhari zai flying har zuwa Baro Port aka yi wani inauguration duk na ƙarya kowa na ta jin dadi ni kiran kaina nan I was director general media and public enlightenment na gwamnatin Abubakar Sani Bello muka ta surutu kaman abun gaskiya nan muka dawo muka sake ba mutane hakuri babu abun da aka yi hanyar zuwa Baro Port din ma har yau ba a yi ba an ba da wannan hanyar ya fi shekara 10 ba yi ba
to madalla lalle jihar Niger jiha ce ta musamman to gwamnatin Bola Ahmed Tinubu dake ci a yanzu ta ce jihar Niger tana da matukar tasiri wajen bunkasa tattalin arzikin kasar baki daya domin kuwa ko baya ga tashoshin samar da lantarki ga Najeriya guda hudu dake akwai a wannan jiha Allah ya bata tarin albarkatun kasa da ya kamata a ce ɗan jihar sun more a lokacin da ya ziyarci jihar Niger domin kaddamar da aikin hanyar da ta tashi daga Sokoto zuwa Badagiri ta jihar Lagos a kwanakin baya ministan ayyuka na Najeriya Mr. David Mahi ya ce babu shakka shugaba Bola Ahmed Tinubu yana alfahari da jihar Niger domin tana daya daga cikin jihohi na musamman a Najeriya kamar yadda yayi karin bayani
we have a lot of farmlands on this corridor we have a lot of factories we are going to be developing
yace muna da filayen noma masu tarin yawa a wannan yanki tare da kamfanoni masu yawa da zamu bunkasa sannan kuma akwai filayen noma rani har ma da iskar sabar da lantarki a wannan yanki da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya bada tabbacin cewa zai kasa su ba wai aikin hanya ba kawai
the president for legacy project is not just a road it is investment and a road
jama'a abin da ya samu kenan a cikin shirin na wannan mako sai wani makon cikin ikon Allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC musamman mai kula da shirin Maryam Dauda Mustafa Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya
to sai a biyo mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin cin wani sabon shirin kafin mu ci gaba ga wannan sakon
Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu
ranar litinin din nan mai zuwa 20 ga wannan wata na janairin shekarar 2025 za a rantsar da sabon zaɓen shugaban kasa Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka na 47
kamar yadda muka saba Za mu kawo muku rahotanni da fashin baki a radio, talabijin da duniyar gizo kan dukkan abin da ya shafi rantsar da shugaban kasar da liƙa mulki.
Kuma kuna iya bada gudunmawa a wannan yankurin ta wajen bibiyar rahotannin da za mu riƙa kawo muku kai tsaye a dandalinmu na sada zumunta Facebook. Gani aka ce ya koriji.
Kada ku bari a baku labari, ku kasance tare da mu.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
To madalla masu sauraro yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonin da kuke aiko mana
farko ya fito ne daga Sani mai langelenge ya lwaya wuri wanda yace muna marhaban da rancen kuɗi da bankin ce ne bai wa Najeriya don gina titin jirgin kasa na kano zuwa Kaduna ganin irin muhimmancin da aikin yake da shi ga al'ummar arewacin Najeriya da fatan Allah ya sa a cimma nasara Sako na gaba ya fito ne daga Samaila Agnes Malafuturi mazaunin Difa a Jamhuriyar Nijar. Wanda yake har ga Allah ba ma jin dadin ƙara lalacewar dangantaka a tsakanin ƙasar mu Najeriya da Nijar. Don haka muna kira ga malamai da manyan masu fada a jihar Arewa kan cewa kada su jira ido suna kallon wannan ci gaba da lalacewar dangantakar. Sai sakon Sarkin Gabas Buhari Bashir Ililir Yari Birnin Kebbi wanda yake muna ƙara godiya jinjinawa ga mai girma gwamnati Dr. Nasir Idris Kauran Gondu yadda ya kammala a ginin babbar sakataren jihar Kebbi wadda ta kwashi shekaru aru-aru ba a kammala ba. Fatan Allah ya ƙara yi wa Kauran Gondu jagora.
Masu aro baki daya da haka muka kaga ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare 9:30 agogon Najeriya ne jirka mara da Chadi wanda zai daidai da 8:30 agogon GMT da Ghana. Ya ji mu dauki da wani sabon shirin. Yanzu kuwa Madadin Maryam Dauda da take gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai Julie wato sai Fiona nan dudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Patrick. Hawo shirin ku muku fata alheri sai anjiman ku.